بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر رانر أسبر هدو قوات الربيع الآخر شكرا تدبو دادري هدو دا أربعين دا هدو باين هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وان دا إيدا تدى لسافة أشرين دا ترى قوات أكتوبر نا شكرا ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا بيو وان شيني درسي نتري دا أشرين دا أكو إن شاء الله cikin jerin darussa daga littafin Al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya saka mishi da alkhairi wannan littafin Al-Istiqama asali ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan tattauna mas'ala wanda ke da alaka da tafarki madaidaici game da fassara nassoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman wadanda ke da alaka da ahadithu as-sifatil khabariya kamar tabiyar ibn Taymiyyah yakan yawaita dajiya da istitradi a cikin littafansa sakamakon haka ne muka same shi a wannan littafin har ila yau yana yawaita ciratu maganganu daga littafin ar-risalatu al-qushairiyya kuma yana mai da martani akan kurakurai ko ababan lura da ke cikin wannan littafi. Mun zo kan mas'ala da yake ta bayani akan as-sakar, wato maye, da yadda sufaye suka dauke shi ya tsallaka zuwa ga magana akan tuba da magana akan wato yadda wasu cikin sufaye suke guluwi wajen ganin cewa su za su yi aikata duk laifin da suka ga dama ko kuma su sun wuce ma a yi musu hisabi akan ababan da suka aikata. To anan ne kuma ya kama wa'azi akan tuba da komawa zuwa ga Allah da bayani akan yadda Allah madaukakin sarki yake da falala wajen gafarta zunubai matukar ainihin bawa ya tuba. To yana cikin kawo mana nasu shine daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da ya kawo su daga alqur'ani kuma zai ƙara kawo su din har ila yau a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani din game da falalar tuba da amfaninta da fadin gafara da rahama Allah. Allah ubangiji ya gafarta mana. Malam yake cewa thumma hadhihi al-umur allati kanat min ulaika, yace waɗannan abubuwa da suka faru daga waɗannan mutane taksuru wa tatazallabu fi qaumin akharina ba'dahum hatta tantahi bihim ila istihlali maharimillahi wal khuruji an dinillahi. Bayan da yayi magana akan cewa akwai mutane waɗanda suke halasta wasu abubuwa da suka haramta da tsabaragin son zuciyarsu, akwai kuma wanda suke halastawa da kuskure, da kuskure na ijtihadi. To su ne waɗanda yake magana anan da yake cewa thumma hadhihi al-umur allati kanat min ulaika, sannan waɗannan abubuwa da aka samu na halasta wasu abubuwa da kuskure daga waɗancan, kamar batu akan jin kiɗa, da batu akan auren mutu'a, da batu akan saduwa da mata aure ta dubura, da halasta wasu nau'o'i na ababan maye, yace to sun faru daga waɗancan da kurakurai. Sai dai kuma takfuru, ana nan kuma sai su fara hauhawa, suna yawaita wata tazallazu sumunana fi qaumin akharina, game da wasu mutane ba'dahum, a bayansu, hatta tantahi bihim ila istihlali maharimillah, har a tike zuwa ga halasta abin da Allah ya haramta. Kamar kwatancen da muka yi ne, wanda suka kawo maulidi sun kalli kyakkyawan wato abin da suke gani na raya ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raya tuno shi, suna nan na bayan suka zo suka ƙara kaza, wasu suka ƙara kaza, har aka tike zuwa ga wannan matakin shine haramta abin da Allah, afwan, halasta abin da Allah ya haramta. Cakwaɗe ne na maza da mata, kaɗe-kaɗe, wasa da sallah, zagin Allah ɗin da ma aibata shi kanshi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam da da'awar ana sansa, da da'awar cewa ana girmama wasu shehunai, yace wal khuruji an dinillahi, da fita daga addinin Allah. Ga kallon addinin Shi'a shi ma haka ne, daga ƙaunar ahlul baiti, da fifita su, da ganin cewa su suka fi cancantar a basu halifanci zuwa ga zagi da aibatawa da sharri da yin kage ga wadanda aka lissafa cewa abokan hamayyar su har zuwa ga kuma wato ƙaryata alqur'ani har zuwa ga cin mutuncin wasu bayin Allah cikin sahabbai da kazafi ga wadanda Allah ya ainihin kore a barna daga gare su yace wa idza taghallabat hadhihi al'umuru aqaba Allahu ashabaha bima yashau to cikin hikima Allah idan wadannan abubuwa suka tsananta sai Allah ya yi wa mutanen da suke yin wannan abun ukubar da ya ga dama kamar yadda muka ji game da mutanen annabi Lutu da makamantansu cikin kafiran baya idan barna da fitina da rashin tsoron Allah da sako suka yi yawa a cikin al'umma har suka zama su ne shi'ar to lalle Allah zai dau mataki a irin zamannin da can to matakin kawai shine sai Allah sai ya halakar da wannan al'umma ya aiko musu da tsawa minhum man aghraqna wa minhum man arsalna alaihim kaza 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 a aiko musu da tsawa ko kwarankwaza ko a aiko da mala'iku su jijjike garin ko tsuntsaye su zo suna musu musawmatan inda rabbika haka abu iri daban-daban Allah zai musu wasu a ruwa wasu a da iska wasu da tsawa wasu da kwarankwaza wasu da tsuntsu sai Allah ya halakar da su a wannan al'ummar tamu kuma da Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assurance annabi yayi addu'o'i ya roki Allah kai ya halakar da al'ummar sa da ainihin halakarwa ta gaba daya irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mishi an karba maka wannan addu'a to da haka babu wannan amma za iya halakar da wani sashi ko wani wuri ko wani zamani sai Allah yake jarabtan mutanen wannan zamanin su kuma da jarabawoyi iri daban-daban rashin lafiya annoba fari talauci kare tattalin arziki annun kufarci damuwa shine abubuwan da Allah zai ci jarabta mutane idan sako yayi yawa kamar yadda ake gani shine kaga irin waɗannan jarabawoyi suka yi yawa a cikin al'umma jarabawa gata nan iri-iri an rasa yadda za a yi da ita duka menene duka sakamakon saban Allah ne wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir da ayoyi da dama da suka bayyana haka shine malai yake cewa ka'ida Allah madaukakin sarki shine idan fitina ta yi yawa to sai Allah ya ainihin jarabci mutane kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa irin wannan sahabbai suka ce za a jarabce mu wa fina salihuna Allah sai ya jarabce mu akwai mutanen kirki a cikin mu da annabi ya ce na'am idza kathura al-khabuth idan abin Allah wadare ya yi yawa ma'ana ya zama mabarnata sun galabaici mutanen kirki amma idan mutanen kirki suka galabaici mabarnata to sai Allah ya kau da kai sai Allah ya daga kafa har su waɗannan ɗaiɗaiwan watin mutanen banzan ko dai su shirya su bi mutanen kirki ko kuma Allah ya kama su da ɗaiɗaiwan zunubansu bayan sun mutu ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa qad kana ba'du sahabati dhanna anna al-khamra hurrimat zai buga mana misali a aikace na irin wannan zahira yace an samu wani cikin sahabbai wanda ya tsammani cewa ita giya an haramta ta ne alal amma akan gama garin mutane dunal ladina amanu wa amilus salihat banda wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kaga irin zatan da sufaye suke cewa su khawas ne da haka ba duk doka ce suke bi ba dokoki na shari'a abun biyayya ne a wajen awam amma su khawasa to sai aka samu wani sahabi mun yi magana kan shi nan shine Qudama ibn Mab'un dan uwan Uthman ibn Mab'un radiyallahu anhuma shi wannan sahabi sai wannan fasara cewa ai ita giya an haramta ta ne kadai ga gamagarin mutane amma shi yana cikin badariyawa yana cikin wanda suka yi imani suka yi aiki nagari da wurwuri ba baya cikin wanda giya ta haramta gare su shikenan fashari biha mutaawwilan sai kama shan giya a bisa wannan fassara tashi ta kuskure fa ahdarahu umar sai umar yasa aka zo da shi a lokacin yana gwamna a Bahrain aka samu wannan labari aka kira shedu da Abu Huraira da wana suka zo suka ce to su dai basu ganshi sanda yake sha ba amma sun gan shi yana aman giya kuma an ji warin giya a amansa Umar bai ashi wannan shaidar ba duk da ya ce ba zai yiwu a ce ya yi amanta ba sai ya sha ta amma ina so a kawo mini wanda ya gan shi yana sha ƙarshe wata mata ce cikin matan gidansa ko baiwa ita ce ta ba da labarin cewa lallai yana shan wannan abu don su suke haɗawa kuma daga baya ma ikrafi yayi shi fa ya sha amma shi ga fasarar da yayi ba wai ya sha ne a matsayin yana zunubi ba a'a ya sha ne a matsayin yana ganin wani abu ne da ya halasta gare shi da aka yi da ya faɗi wannan tawili Umar ya mishi tsawa wattafaka huwa wa immatu sahabati ka aliyin wa ghairihi ala annahum in asarru ala istihlaliha kafar da Umar da ƴan majalisarsa ta shura cikin sahabbai waɗanda ya shawarce su akan wannan hadisa suka yi ittifaki akan cewa Qudamatu da shi da waziransa da suka sha giyan nan in sun ci gaba da cewa su suna kallon giya a matsayin halas ne to wannan ridda ce domin halasta abin da Allah ya haramta ne wa in aqarru bit tahrim yace in ko suka yadda eh gaskiya ne giya haramci sun yi kuskure julidu to za a musu bulala to da ake wa mashayin giya fa aqarru bit tahrim da aka musu wa'azi da nasiha sai suka yadda cewa lalle sun aikata haramun thumma hasala li zalika naw'un min al-ya'as kamar yadda muka ambata an mushi bulala ya wayi gari baya magana da Umar yana jin takeici yana ainihin yin abubuwa wanda ba su taso ba daga baya sai kuma ya shiga cikin ya'as wato ya samu damuwa da ganin cewa wannan laifin da ya anya kuwa zai samu gafara a wurin Allah wal qanut mimma fa'ala ya yanke tsammani daga rahama Allah fa kataba ilaihi Umaru sai Umar ya aika masa da sako hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب عمر يوتا مشي wannan sakon cewa farkon suratul ghafir hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم wannan qur'ani abin saukarwa ne daga Allah mabuwayi wanda yake da ilimin da ya dara na kowa ghafir الذنب Allah din nan wanda ke gafarta zunubai وقابل التوب Allah din nan wanda ke karban tuba shadidul iqab a lokaci guda kuma Allah mai tsananin azaba ga wanda suka neman gafarar sa ga wanda suka ki tuba zuwa gare shi wa azunnuhu qala an ce ma ibn tumiya yake cewa ina tsammanin ma arwaito cewa sai Qudama sai Umar yace ma adri ayu dhanbayka a'zam ni ban san zunuban nan naka guda biyu wanne yafi girma ba istihlaluka rijs kalam karasta giya wacce kazanta ce am ya asuka min rahmatillah ko kuma wannan irin dai bai tsammani daga rahama Allah da kai a cikin abubuwan guda biyu ban san wane ne zunubin kare yafi girma ba kai zunubi kabira abu ne mai girma amma kuma ka dai bai tsammanin cewa ai kai babu yadda za ka samu rahama to wannan shi ma zunubi ne mai girma da bai kasa girman wancan ba har ma Umar ya kasa gane wanne ne yafi girma a cikin su wannan da yace kadiyar Qudama mun ambace ta a ran nan yayi ta'awilin fadin Allah laysa 'alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu wanda ke cikin suratul maida ko to yace ce ta'awili cewa ai tunda yayi imani idza ya riga iman laysa 'alal amanu wa amilus salihati fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu summa taqaw wa ahsan shi yayi imani yayi taqawa yana da ihsani yayi jihadi ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk abin da fima ta'imu duk abin da suka ci ba komai kaga ya dauki wannan umumin sai ya hujja da shi anan al-imamu az-zahabi yana cewa in banda wannan bawon Allah Qudamatu dan ja'a dan mab'ul wanda ya rusu ne a shekara 36 bayan hijira to da shi da wani mutum mai suna Nu'aiman ibn Amr al-Ansari wadannan mutanen guda biyu kadai su ne aka taba samu a tarihance cikin sahabban da suka je Badar waɗanda suka taba aikata wani laifi na kabira na shan giya shi Nu'aiman shine mai kissan nan wanda yake yawan ya sha giya a zo da shi a mai bulala gobe a sake zuwa da shi ai masa bulala har wani cikin sahabbai yace kai dai Allah ya tsine ma albarka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dai da tsine mushi yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan guda biyun sune suka samu kansu a cikin irin wannan jarabawa duk da fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa Allah ya ce duk abin da kuka yi ba komai dan an tuna mun karanta wannan a cikin Zadul Ma'ad a mako da ya gabata karkashin kabiyar wato sabanin da malamai suka yi akan me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunci ga Hatib ibn Abi Balta'a ba amma yayi ga su Ka'ab dan Malik da abokan shi abin nan Hilalu da Murara sai wasu malamai kamar shi Ibn al-Qayyim suke ganin cewa saboda basu je Badar bane har suka nuna kuskurantar da al-Imamu az-zuhri akan ya ruwaito kamar yake cikin bukhari cewa kabu dan malik ya tambaya su waye suka samu irin wannan matsala irin tashi yace fa zakaru li rajulaini salihaini kad shahida badra sai suka ce wannan kuskure ne al-imamu ibnu hajar ya kawo magana akan cewa ba kuskure bane wannan lalle ya tabbata kuma bambanci da wancan shine laifin ba iri daya bane laifin ka'abu bai riga ya yi shi ya kuma faɗi uzurin sa su kuma laifin waɗannan ba su da wani uzuri ganganci ne kawai wallahu a'lam kuma da ya ci gaba da cewa wa hadha min ilmi amirul mu'minina kaga wannan yana nuna zurfin ilimin Umar dan Khattab wa adlihi da adalcinsa kuma wannan bawan Allah suna da dangantaka ta jini ta auratayya ta surkutaka da sayyidina Umar amma Umar bai kyale shi ba sai dai mai haddi fa innal faqiha kullal faqihi lalle shi malamin fiqhu malamin da ya san fiqhu iya sanin fiqhu la yu ila yuyi sunnasa bir rahmatillah bai taba nuna mutane cewa to wannan laifin da kai ai bai da zaka samu rahama malami da ya sa abin da yake mai fatawa mai karantawa babu laifin da zaka zo wurin shi da shi yana maka cewa ai shi kenan kai ka halaka wannan irin fatawar jahilci in ka duba wannan hadisi da ke cikin riyadus salihina na wanda yake kisa ya kashe mutum 99 yayin nadama yana neman ya zai tuba yace fadalluhu ala rahibin sai aka nuna mishi wani ustazu yana zuwa gun ustazu ka san ustazu da zafin kai yace ina aika shi ga matsala sai ya karasa shi cike da shi na dai sun madalluhu ala alimin sai a gwada mishi malami yace gun malami malami yace mishi ba komai Allah zai gafarta maka ai sai ka tuba ka bar garin masu saban Allah ka kuma garin masu bautar Allah haka ya tuba a zuciyarsa ya kama hanya Allah ya mishi rasuwa a hanya har mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka yi jayayya akan sa an dai san kisar ko waga malami ba ka nuna wa mutane cewa ai sun halaka gabaki daya babu mafita komai girman zunubinsu ka gwada musu akwai mafita kalli kisar almutala'inain bayan fa sun yi la'anin nabi ya ce ahadukuma kabir duk yadda aka yi ɗayan ku da makareci ne amma daga baya me yace musu hal bainakuma min ta'ibin ba wanda zai tuba yana ta ƙara wasu window na mafita ba wanda zai tuba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ji ba abinda yayi ma aka yi ma Abu Jahal duk ka to barasa an fa ji mai rauni amma da Ibnu Mas'ud ya zo kansa me ya kunya kashe shi kawai ce masa yayi to ka tuba mana in je in ga manzala cewa ka mutu da imani su fatan su kenan kawai kowa ya samu rahama manzala sallallahu alaihi wasallama da wannan Usama yace mishi na kashe wani bayan yayi kalmar shahada yayi ta fada to haka suke so a samu mafita kowa rahama Allah ta kai mishi to kai mai wa'azi haka ya kamata ka zama kana ba mutane wato kana nuna musu kofofin tuba falalar tuba yadda za su tsira yadda za su bar zunubi kar ka yanke musu hukunci cewa to sam ba su da sauran ainihin wato rahama da Allah zai musu wannan kuskuren shine abin da Annabi Yunus yayi har Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala takun ka sahibul hut saboda ya karaya da kafircin mutanansa ya tsorata kada a halaka su al'amarin ya shafe shi sai ya silale ya bangaren kafin Allah ya bashi izini shine Allah ya jarabce shi da kifi din wannan fa annabi ne na Allah to yana kuma ga sauran mutane yace wala yujri'uhum ala ma'asi Allah kar kuma ka nuna musu cewa ai zinubi ba komai su gaba da yi kawai kar ka nuna musu cewa ba za su iya tsira ba kar kuma ka gwada musu cewa ba komai su gaba da zinubi Allah yana da gafara irin yanda sufaye suke din kaji mutum ya ce wai shi ya ajiye wani kundi ko wani store ko wani account na istighfari dubban miliyoyi yana lissafa da su da haka dole ma sai yayi zunubi kawai saboda istighfarin nan ba haka ba amfanin da zai kaga wannan rudin shedan ne yake zuwa mutum ta wannan gefen wastihlalul muharramati kufrun domin shi halasta abin da yake haram kafirci ne wal ya'su min rahmatillahi kufrun to haka nan ma cire tsammani daga rahama Allah shi ma kafirci malam yace ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرجعة داك الدين الله الدين من إنجنشي سكان ينك على كاتو الحرورية سوني ينك على كاتو سوني ينبوك وحرم سوني خوارج ما سسور كابر تمتن والمرجعة دكو مرجعة ما سجنكر تاوى سيتبا متم مبتا خودا يأي كابرج to addinin gaskiya yana tsakankanin su. Kada a ki fada wa mutum munin laifin sa, kada kuma a yi saurin fitar da shi daga musulunci, ya zama bainal khaufi war raja. Su su kuma kowa sai ya rike bangare guda daya, wannan yayi saurin kafirtawa, wannan kuma ya kyale a yi ta yin laifi. To ba a saurin kafirtawa, ba kuma a kyalewa a yi ta yin laifi, sai a tsaya tsakatsaki. Ina fata mun gane. Fal muslimu yuznibu wa yatubu, shi musulmi yana zunubi kuma yana tuba. Abinda aka sani game da musulmi kenan. Kama sabata fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwi an rabbihi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari, ya zo a cikin ainihin as-sahih, cikin sahih muslim, hadisin Abu Dharr al-Ghifari, da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga Allah madaukakin sarki, shine hadisin ya ibadi inni haramtu zulma ana nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, har zuwa ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una, kuna yin laifi bil laili cikin dare, wan nahari da wuni, wato kamar da Bahaushe yake cewa dare da rana, nuna cewa ana yin abun kawai ba kama hannun yaro. Wa ana aghfiru dhunuba, Allah ya ce ni kuma nake gafarta zunubai, fastaghfiruni aghfir lakum, ku nemi gafarata zan gafarta muku. Kamar da Allah yake cewa wa inni lagaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada, Allah ne ya kanshi wannan kirari, yace kuma wallahi ni mai yawan gafara. Al-ghaffar anan ko ya zama litafdil ko kuma ya zama litakrar, ko da yaushe ina cikin gafara. Wa inni lagaffarun liman taba, ka duk wanda ya tuba ya bar zunubi, wa amana ya yi imani, wa amila salihan kuma ya aiki nagari, sun mata da ya ainihin kuma shirya, kamar da yake cikin sutu daha, da irin fadin Allah da Allah yake cewa illa man zalama thumma badala min husnan min ba'di dhulmin, ko husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim, duk wanda yayi laifi ya cuci kansa daga baya ya canza daga munin aikin sa zuwa kyakkyawa, ya bar mummunan aikin, Allah ya ce ni mai gafara ne ko mai rahama ne, da ire-iren su suna nan. Don haka Allah kadai yake gafarta zunubai, don haka a gurin shi kadai ake neman gafarar zunuban da aka yi masa. Babu wani shehi ko wani limami ko wani shugaba ko wani wanda ake masa biyayya a cikin mutane wanda yake da ƙarfin da zai gafarta zunubai, ya ce je ka kawai ba komai, na gafarta a madadin Allah. Wannan ba garin ganganci bane. Wasu hadiyansu kudi yake suna gafarta mutane zunubai saboda iya 419. Allah shi kyauta. Wa fi sahih Muslim anhu aidan min hadisi Abi Hurairata, har ila yau dai a cikin sahih Muslim daga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, cewa wallazi nafsi bi yadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa bi qaumin yudnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da Allah, inda za ku daina yin zunubi ga baki daya, ku zama ba kwa zunubi saboda nagarta da salihantaka, ce wala da Allah sai ya halaka da ku gaba daya. Allah baya son bayi da ba sa zunubi. To me yasa malamai sun kokari wai su gane me yasa haka? Saboda idan bayi ba sa zunubi kwata-kwata, to duk sunayen Allah da suke da alaka da gafartawa, al-ghaffaru, at-tawwabu, ar-rahimu, za su zama ba su da ma'ana ke. Kuma gani, shi sa Allah bai tsara a cikin sunnasa kauniya ya yi wasu bayi da ba sa zunubi ba. Allah bai tsara ba. Shi sa kaga ga addu'o'i nan kala daban, kala daban-daban a cikin sallah, a sujuda, tsakanin sujuda da sujuda, a cikin tahiyya, ko yaushe cikin faɗin tuba ake da neman gafara. In an fito daga banɗaki, in an yi da sallah, a cikin tahiyya, a cikin sujuda, a ko'ina bawa baya wofantuwa daga cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi, allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, don aka ce bayi ba sa zunubi ga baki daya, shikenan waɗannan sunayen ba su da amfani, sun zama mu'attalaki, sun zama insignificant. To haka shi sa Allah ya tsara cewa ba zai yi bayi su zama ba sa zunubi ba. To amma fa mu tsaya fa wannan ba lasisi bane ka ce ai kawai bari mu je mu taka tubara, a'a, duk aikin da zaka yi wanda yake kana da ikhtiyari akai ka san fa za a yi maka sakamako a kansa. To da haka saddidu wa qaribu, ku yi ta toshe kafar barna, kuna kusantar ainihin wato kafar a bautar Allah, wato abin cewa anan shine yace wala jaa bi qaumin yudnibuna fayastaghfirun, da Allah sai yazo da wasu bayi wanda suke zinubi suna neman gafarar sa, fayastaghfirullahu fayaghfiru lahum, sai Allah ya gafarta musu. Shi yasa malamai suka ce abin nema a wannan riwaya, a wannan hadisi shine ana so bawa ya san abin da ake nema daga gare shi ne azzil wal inkisar, ya rankwafa a gaban Allah, ya kankan da kai a gaban Allah, da kuma taqwiyatur raja, ya karfafa sa ran samun gafara a wurin Allah. Haka Ibn Jawzi ya faɗa a cikin Kashful Mushkil min as-Sahihai, wallahu a'lam, yace wa nahu fi sahihi min riwayati Abi Ayyuba. Wannan hadisi kamar da malai ya faɗa yana cikin Sahih Muslim da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, sai kuma akwai ta riwaya ita ma ingantacciya wata tazo daga Abu Ayyub al-Ansari, da akwai kuma wata tana cikin Musnad Ibn Abi Shayba, da kuma Al-Bazzar ya ruwaito daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, duka riwayoyi ne ingantattu irin waɗannan. Malam ya ci gaba da cewa wa qala li Aishata lamma qila laha lamma qila fiha al-ifk, lokacin da aka yi ma Aisha wannan kazafi da munafikai suka yi mata, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya faɗa mata sai yake cewa Ibn Taymiyyah yana da wani littafi afwan na suna mana ishara wanda ya rubuta shi musamman dan sharhin wancan hadisi na ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, yana nan a cikin Majmu'ur Rasail dinsa, ina jin ba na manta ba a juz'i na uku. Yake cewa a cikin hadisin ifk, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha, ya Aisha, in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillaha wa tubi ilayhi, in kin san cewa kin kusanci wani zunubi daga cikin wannan abin da ake faɗa, to ki tuba zuwa ga Allah mana, ki nemi gafara Allah. Fa innal abda idza atarafa bi dhanbi, domin shi bawa in ya furta yadda ya yi zunubi, wa taba, ya nemi gafara Allah, taballahu alayhi, Allah zai gafarta masa. Wa in kunti bari'atan fasayubari'uki Allah, in ko baki laifin nan baki sani, Allah zai fishe ki kunya, Allah zai fitar da ki. Wannan hadisi sananne ne, dogon hadisin ifku wanda ke cikin ainihin wato Bukhari da Muslim. To anan malamai sai suka yi magana cewa wannan umarni, kamar yadda Ad-Dawudi ya faɗa cewa wannan umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki itirafi da zunubinki, to shin a bisa taqdirin wata baiwa ta Allah ta yi zunubi irin wannan, shin wannan shine abin da ya dace ta furta a gaban iyalinta da mijinta cewa ni fa nayi kaza, kuma ta nemi gafara Allah? Malamai suka ce a ba haka bane. Ita Aisha daban ce, a bisa kaddarawa Allah ya tsare ta, a bisa kaddarawa inda ta yi haka, to a ainihin wato janibinta, a bisa haƙƙinta, abin da ya kamace ta shine ta faɗa, saboda ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matar ta ban irin wannan abu ba. Wannan haka Ad-Dawudi ya faɗa, amma malamai sun mai mishi da zancen, kamar Al-Qadhi Iyad a cikin sharhin Sunan Muslim ya ce gaskiya ne ba a neman wata mace da ta fito ta yi itirafi da wannan laifi da ta yi, in ba a kama ta ba to ta tuba ga Allah, ta daina ta ɓoye, domin a cikin bayyanawan zai zama akwai mafasidu fiye da masali da za a samu, musamman irin wannan zamanin da muke rayuwa da ba hukuncin ma ba ya mutum. Amma ita ma Aisha, Annabi ya ce mata ta yi itirafi, ba yana nufin wai mace ta fito ta yi itirafi tsakaninta da mutane ba ne, a ta yi itirafi mazunubinta tsakaninta da Allah, domin a cikin addu'a ko neman gafara mutum yakan ce inni zalamtu nafsi zulman kasira, Allah na yi zunubi, to abin da yake nufi kenan. Amma dai al-kitman shine yafi ya da yake cewa babu wani dalili akan cewa wannan khususiyya ce ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda hakan yayi wannan duka iftirad ne malamai suke kawowa, wallahu alam. Ash-shahid shine kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin nuna mutane su tuba wa Allah, su nemi gafara Allah daga zunubansu, duk hadisan da ake kawowa abin da suke nawa kin. Wa fi sahih an jundubin anna nabi sallallahu alaihi wasallam huddisa anna rajulan qala la hadasa anna rajulan qala la yaghfiru Allah li fulanin wa anna Allah qala man dhal ladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa habattu amalak. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yadda yake cikin ainihin wato hadisin Jundub da ke cikin Sahih Muslim, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani wanda yake magana a cikin cikakken riwayan mutane ne guda biyu da mutumin kirki da wani kuma wanda bai da nagarta mai kirkin kullun yana wancan mara kirkin wa'azi da nasiha baya ji to ran nan sai ya fushi ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba yana fadan haka sai Allah ya aika da annabin wancan zamani wahayi cewa man alladhi yata'alla alayya wane ne wanda yake yin rantsuwa yata'alla shine rantsuwa yana rantsuwa a madadina cewa ba zan gafarta Allah aghfiru li fulanin cewa ba zan gafarta wani ba fa inni to kusani a washi labari kar gafarta li fulan na gafarta wannan mutumin wa ahbadtu amalahu shi kuma na ruguza aikin sa subhanallah wannan hadisi yana da gaskiya sai masu tsoratarwa game da shiga al'amarin Allah kamar yadda ainihin wato Qurtubi yake cewa yace wannan hadisin yana nuna wato hadarin da ke cikin jahilci da yin magana da jahilci yace yana daga cikin hadarin da ke cikin kai jahili kuma kai magana a madadin Allah da jahilci irin yadda mutane ba su dauka wannan wani abu bane ai wani dan wuta ne wani ai ba za a gafarta mishi ba wani ai batacce ne wani ya mutu akan kaza kullun rigima da mutane suke kenan akan rayayyu da matattu ai wani ba shi da kirki ai wani batacce ne ai wani kafiri ne ai wani zindiki ne ai wani dan bid'a ne suna mutane munanan hukunce juzafan kawai suna sakin su haka to wannan ya da hadari kware gare su domin yana iya wulakar ruguza aikin ka ga baki daya kuma wannan akwai hujja a cikin shi ga ahlus sunna game da cewa Allah yana iya gafarta hatta zalubin mutumin da ma bai tuba ba don wancan mai zalubin kaga bai tuba ba wanda ya mutu akan zalubin Allah ya suna iya gafarta mishi da wata falala ta Allah sannan malamai suka yi kokarin su fahimci cewa da aka yi ruguza aikin wannan bawa da yayi wannan ganganci shin ruguza aikin nashi saboda kafirci yayi ko saboda babban laifi ne ma'ana alal ba a gashin akwai yiwuwa zai iya tsira shi ma daga baya wannan ruguza aikin nashi da aka yi idan kafirci ne kaga dama kafirci yana ruguza aiki babu sabani akan wannan idan mutum ya kafi ya ridda to shikenan ayyukan shi sun lalace idan ko babban zinubi ne zai zama akwai aslul imani game da shi zai iya tsira da haka sai suka ce ai abinda ya fada din na aliyasu min rahmatillah shine kafircin da ya ja mishi wannan cewa da zakai Allah ba zai gafarta wa wani ba to kana nuna ya'as ne min rahmatillah ko kuma cewa da kai haka kana shiga cikin haƙƙin Allah ne na ƙoƙarin sanin ilimin gaibu to wannan yana ikkan kafirci mafi ƙarancin shi a ce laifi ne babba wallahu a'lam wasu kuma suka ce wannan yana daukan watakila shari'a ce ta mutanen da suka gabace mu a shari'ar mutanen da suka gabace mu to ba a koda an ga mutum ya mutu akan zunubi to ba a ce mishi dan wuta ba a ce Allah ba zai gafarta mishi aka ce wannan tafsiri ne mai rauni domin mu a cikin shari'ar mu mun ma fi su samuwar waɗannan nasoshi da ke nuni zuwa ga haka wallahu a'lam مالك يتي وقال الترمذي وابن ماجه عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين هكذا يزو التوابون يزو a cikin hadisin al-Imam al-Tirmidhi da Ibn Majah Allah ya kara musu rahma a cikin ainihin wato wannan riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ibn adam khata dukkan dan adam khata'un shi ma wannan khata ai mulazimun lil khata'i yana lazimtan kuskure ko kuma mukfirun dayan biyu kamar yadda muka ji wancan wa inni la ghaffarun ay mulazimun lil ghufran ko kuma mukfirun to haka wannan shi ma siga ta fa'al tana yin ma'anan al kathara ko al mulazama ko da yaushe bawa yanayin kuskure ko kuma bawa yanayin kurakurai masu yawa shine kullu bani adama khata وخير الخطائين التوابون هذا شي ما سي اكو شي التوابون اي المكثرون من التوبه كو الملازمون للتوبه اكو وتا قصه اسرائيليه da ake kawowa anan zaga malaman tafsiri idan suka go magana akan tuba sukan kawo ta babu laifi mu kawo ta da isra'iliya ce kawai dan istinasi cewa akwai kaga yanzu kullu anan ai mata fassara bi shin kullu ce kulliya ko kullu ce lil taglib kullu duka bani adama zai zama tun daga adamu kansa da sauran annabawa da manzanni kenan. To in ya zama wannan ce fassarar ta, sai malami suka ce kamar yadda addibi ya fada, yace to sai ya zama ma'anan khata'una ai inda tawziya, inda za a rarraba kurakuran banu adama kowa sai ya samu, ba wai kowa yana yi. Kamar yadda za a ce misali an yi mutuwa a ce ai duk gidan kuka suke, hala a ciki akwai wanda bai kuka, ce kaga yadda mutane suke kuka a gun jana'izar nan kowa kuka yake. Amma wannan kaga ana nufin ko dai mafi yawa suna kuka ko kuma yawan kukan ya kai kamar kowa yana yi. A zo gun walima a ce ai kowa ci ya sha ya koshi, hala kuma wanda Allah ya sai ba wajen cewa shi an ɓata mai lokaci kawai. To sai zama shi ne suka ce to sai zama kenan ma'anahu tawzi, da za a raba kurakuran banu adama kowa ya sai ya samu. Ɗaya fassara kuma shi ne littaglib. Littaglib in muka ɗauki wannan ta farko ce istigraq, kowa ya shiga. Ta biyu kuma ita ce littaglib, mafi yawan banu adama. To wannan fassara ta fitowa fili, domin annabawa da manzanni ma'asumai ne ba sa kurakurai. To a nan ne sai suke ambatan wata Isra'iliya cewa annabin Allah Zakariya to shi ne mutumin da aka samu wanda bai ma taɓa ko tunanin yin zunubi ba. Lam yahumma abadan bi khati'atin, aka ce wai abinda ya faru ya taɓa gamuwa da shaitan ne, ya ga shaitan da kayan mujalladai na littafai, yace mashi wannan littafan na menene, yace ai littafan bayanin laifukan duka ƴan adam. Sai yace to da Allah duba min fayil ina menawa, sai buɗe yace to kai laifinka shine za a samu wani yanayi da zaka ci abinci ka koshi sai ka makara sallah ko ka ji kasalar tashi da sallah. Kai sallah ce to shikenan Allah ya so ba zan taɓa cin abincin ƙoshi ba ne kuwa. To shine aka ce falam yashba qattu, bai taɓa cin abinci ya ƙoshi ba. Sai shaidan yayi nadama yace shi kuma in Allah ya so ba zai ƙara yi wani mutum nasiha ya ga mai a irin kurakuran shi ba. Wannan wa'azin tirmi ne, wannan da shi ake wa'azin tirmi, Allah dai shi kyauta. Almuhimu dai shi malam yana kawo mana wannan ayoyi, wannan hadisai don su nuna mana yadda Allah yake gafarta zunubai tare da yawan zunuban bayin. Yace wa qala, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza adnaba, shi bawa idan yayi zunubi, nukitat fi qalbihi nuqtatan, sai a diga wani bakin dugo a cikin zuciyarsa, sauda baki. Fa in taba, in ya tuba, wani za'a ya janye jiki daga zunubin nan, wastaghfara, ya nemi gafara Allah, su kila kalbu, sai a wanke zuciyarsa, a kankare wannan dattin. Wa in zada, in ya ƙara yin zunubi ya ci gaba da yi, zida, sai a ƙara ɗugon zunubin, ɗugon baƙin nan. Fiha hatta ta'aluwa kalbuhu, kalbahu, har wannan dattin annakiyan ya mamaye zuciyarsa. Kamar ka aje takarda fara, kullum ka zo ka ɗiga mata mai na baƙin mai, sai ka goge, sai ka ƙara ɗigawa, sai ka goge. Wata ne sai ka zo ka ɗiga, ka ƙara ɗigawa, ka ƙara ɗigawa, kafin ankara ya za ta yi, za ta kuma baƙa, ta lalace ko? Shi ne ya ce fadhalika ar-ranu, wannan shi ne ar-ran alladhi qala Allahu ta'ala, da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu, a'aha, ai yadda abin yake, rana ala qulubihim, ai ghalaba wastaula ala qulubihim ma kanu yaksubu, abin da suke aikata na barna ya riga da ainihin wato yayi annakiya a zuciyarsu. Waccan kisa da muka ambata ta mai sunan shi ta Zakariya alayhis salam, za a ganta a cikin Sumulus Salam ba na manta ba. To rana ala qulubihim, ai istaula ala qulubihim ma kanu yaksubuna, abinda suke aikatawa. Wannan malamai suka ce wannan aya tana nuna tasirin ayyuka na zahiri akan ayyuka na baɗi. Alaka aiki na zahiri da mutum yake yi na ɓarna yana da tasiri akan zuciyarsa da lalata ta. Aiki na zahiri da mutum yake na alkhairi yana da tasiri akan zuciyarsa wajen gyara ta. Wannan hadisi kuma da malai ya kawo a nan, wanda hadisi ne yana cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne sahihi da Ibn Majah ma ya fitar da shi. Malamai suka ce kamar yadda Al-Munawi ke faɗa a cikin Fadhlul Qadir cewa hadisin yana nuni zuwa ga cewa duk zunubin da bawa ya aikata to ba a jinkirtawa wajen sakamako, sai dai ba a bayyana sakamakon ne, sai lokacin bayyana shi yayi domin yayi zunubin shi a boye to za a bar mishi sakamakon shi ma a boye a cikin zuciyarsa duk zunubin da bawa ya aikata mafi karanci ya ji lalacewar zuciya ko ya ji wato mutuwarta ko ya ji kunci ko damuwa yace zunubin yana sakamakon yana buya ne saboda dama zunubin ma a boye aka yi shi idan ko yin shi a bayyane to za a gani sakamakon a bayyane daga nan ne kuma zuciya za ta ci gaba da yin tauri tana zama kasiya har ta fita daga da'a ta fita daga ra'afa daga hankali daga tunani daga rahama sai a waye gari mutum ya riki shedan a matsayin abokin harkarsa kuma baya jin tsoron Allah baya jin kunyar mutane shi yasa zaka ga mutumin da yake bayyana sako zaka ga ba rana ɗaya ya fara bayyana shi sai da yayi tayin shi a boye har ya saba ya zama mishi baya jin abin nan a zuciyarsa bai jin damuwa a zuciyarsa shine sai ya zama yana iya komai baya jin tsoron Allah baya jin kunyar mutane domin a cikin cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan abin da mutum yake ciki a cikin zuciya na faduwar gaba duk sanda zaka yi wani sako zaka ji wani ras haka wanda yake cewa ra'idul qalb to shine abin da ke fara mutuwa idan wannan datti yana sauka akan zuciyar mutum shine sai mutum yayi gari idan mai gadin zuciyarsa ya mutu zuciyar shi ba ta da rai matacciya ce ibnu qayyim ya tattauna akan wannan masail sosai da sosai a cikin littafin shi da dama a cikin dariqu al-hijratayn a cikin adda'u wad-dawa a cikin ainihin wato abin nan ar-ruh da wurare mabambanta zaka samu tattaunawa ka san kwararren likita ne na zuciya Allah ya gafarta mishi malam yace wa fi sahih muslimin an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha Allah yana shimfida hannunsa da dare dan masu zunubi da rana su tuba yana kuma shimfida hannunsa da rana dan masu zunubi da dare su tuba Allah ba zai fasa yin haka ba har sai ranar da rana ta fito ta yamma ƙarshen al'amari kenan wannan hadisi yana cikin sahih muslim da sunan al-imamu ahmad a cikin musnad yana tabbatar da siffa hannu ga Allah anan zaka ga al-imamu al-qurtubi a cikin littafin shi al-mufhim duk da ba ash'ari ne mai tawili sai dai tarsasi ibwa ga cewa wannan fa da irin da irinta da irin lima khalaqta khalaqtu bi yadayya da bari ya dahu mabsuda sai yace waɗannan lafuzan aka ce sai an yi tawilin su to ma'anar za ta lalace haka ya faɗa a wurin babban so mai ta'arudi ga dogon zancen da yayi duk da ya ta kawo maganganu wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma dai al-muhim aqida ahlus sunna wal jama'a ana tabbatar da wannan sufofi ba tare da kamantawa ba tare da kuma gurguntar da su ba wallahu ta'ala a'lam wannan yana tabbatar da fadin rahama da gafara Allah da yadda Allah yake gayyatar masu laifi cewa su to su tuba kamar yadda suke zunubi dare da rana shi ma yana karban tuba dare da rana yana nuna tuba ana karbanta a kowane lokaci a zamani a rayuwar mai zunubin ko bayan rayuwarsa in dai rana bata fito ba ta yamma a ƙarshen duniya malam yace wa hadha babun wasi' wannan kofa ce mai fadi wato kofar batu akan gafara da rahama Allah da irin nassoshi na alqur'ani mai girma da sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da gafara Allah da rahamarsa da fadin gafara da rahamarsa wannan abu ne mai fadi kwarai malam yace wa kadqala Allah wallahu ta'ala yaqbalu tawbatal abdi min jami'i dhunubi ash-shirku fama dunahu ash-shirki wa fama dunahu Allah madaukakin sarki yana karban duk wata tuba da bawa yayi akan duk wani irin zunubi komai girman sa ash-shirk wato badali ne akan minan zunubi kenan ko fama dunahu da shirka da abin da ke kasa da ita in mutum shirka ma yayi wa Allah in dai ya tuba kafin ya mutu Allah yana karba hasali duk sahabban da suka musulunta a farkon al'amari ai mushrikai ne a da suka musulunta wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazaku Allah ya tsiratar da su da haka shirka ma Allah yana gafartawa idan an tuba an nemi gafararsa to ina kuma ga abin da ke kasa da shirka al-mubiqat irin wato cin riba irin luwadi zina shan giya saba wa iyaye wasa da sallah caca cin naman alade
cin ruke mutane da barna, wulakanta marayu da ƙarya da gulma, duk wani zunubi da ka sani Allah yana gafarta wannan zunubin in dai an tuba. Kama kala ta'ala, kamar da Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah ya ce ka ce ya ku bayina. Malamai suka ce tun daga farkon ayan yana nuni zuwa ga yadda Allah yake nuna kusancinsa da waɗannan bayi. Me kun yace qul ya ayyuhal muzhnibuna, qul ya ayyuhal mukhti'una, ya ku masu laifi. Amma sai yace ya ibadi, ya ku bayina. Kaga jingina su da yayi ga kansa, wannan wani nuna kusanci. Domin ko mutum ne ka zo gaisawa da shi, in ya jawo ka kusa ya ce mutumina ko abokina, za ka fi jin kusanci fiye da ya kira sunanka kawai. Ko mun gane, kamar yadda ake ma yara haka a asibiti ko wurin wasan yara da sauransu, a dinga musu wayo ko? To Allah shi na shi ba wayo ba ne, Allah nuna kusanci ne da ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Kuma sai bai ambaci zunubin ba, da ya kuma ce qul ya ibadiyal ladina aznabu, ko ya ibadiyal ladina zalamu anfusahum, bai faɗi kalma mai nuna kaushin aikin nasu ba, sai ya faɗi wata kalma da take wakiltar waccan asrafu, wanda suka yi wa kansu israfi, suka yi wa kansu ɓarna, ma'ana kamar abin da suka yi ma bai shafi Allah ba, kansu suka wa. Allah ya ce ya ibal lana asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kar ku cire tsammani daga rahama Allah. Shine aka samu malamai hatta cikin sahabbai kamar Ibnu Abbas yana cewa hadhihi arja ayatun fi kitabillah, wannan aya ta fi kowace aya sanyawa bawa raja'i cewa lalle insha Allah akwai mafita, za a samu tsira daga baya da ire-irenta da irin fadin Allah. Allahu latifun bi'ibadihi, Allah mai taushin mu'amala ne da bayinsa. Wasu malamai sun ce ita wannan aya qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim da aya kusan bakwai da ke biye da ita, zaka ga duk irin siyakin ne a cikin surar, a cikin suratu az-zumar ko, to sun sauka ne akan wahashi da shi da ire-iren mutane da suka yi irin saban da yayi wahashi. Kamar yadda aka sani bawa din nan ne wanda shi ya kashe Sayyidina Hamza, da ya zo yaƙin Uhudu abinda ya kawo shi kawai shi ne ya kashe Sayyidina Hamza, muƙabil na shi kuma za a ba shi hurriyarsa. Kuma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa da sahalewarsa ya ƙaddara cewa a hannunsa Sayyidina Hamza zai shahada. To har bayan wannan abin ya faru, ya zo ya tuba ya musulunta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce zo ka bar labari ya kai kashe Hamza. Ya ce ai ga yadda nayi. Annabi ce to ka tafi ka bar garin nan, ba na son ganin fuskar ka. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi sai ya tuna wancan ta'annatin da aka yi ma babansa. To bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin Madina ya zauna, kuma an je jihadi da shi, kuma har shi ne ma ya kashe Musailama. To da haka sai zama ya yi kafaran wancan babban laifin nashi, duk da fa ya tuba ya musulunta, amma ana kallon shi da wannan abin din da ka ce Allah kai fa ka kashe Hamza ba. Ana mishi, ana goranta mishi wannan, saboda Hamza wani babban jarumi ne a cikin musulunci da ake ji da shi. Musuluntarsa ta ba musulunci ƙarfi, babban soja ne komanda cikin janar-janar na sojojin musulunci, a ce kawai ka kashe shi kuma daga baya ka musulunta. Ka ga wannan akwai nau'i na cewa kawo musulunci barna da dai ka tuba. To shine da yayin wannan ya kashe Musailama, to sai ake ganin cewa to alhamdulillah yanzu yayi balancing equation din, wallahu alam. To wasu dai malamai suna ganin cewa ayat ta sauka ne akan shi da shi da duk wani wanda zai irin wata babbar katobara. To ka sani Allah dai yana gafartawa abinda ake so ka tuba. Wa qala, kuma Allah ya ce innal ladina fatalu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, wanda suka fitini mu'minai maza da mata, amma kuma sai in basu tuba ba, in sun tuba to al'amari ya canza kenan. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, inda za su tuba su tsayi da sallah su ba da zakka to sun zama ƴan uwanku a addini. Mushrikai fa ake wannan, ake ba wannan sharadin. Fa in tabu, in sun tuba, wa aqamus salata, suka tsayi da sallah, wa atawuz zakka, suka ba da zakka, fa ikhwanukum fid din, sun zama yawanku addini. Ga sunan dai yana ta kawo su ire-iren waɗannan ainihin nasoshi وقال تعالى الله يتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله يا أمبتي كافرتون واتو كرسوتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة hakika wadanda ke cewa Allah ɗaya ne cikin uku Allah ruhi Allah me suke cewa ne Isa wannan kafirci ne na kristoci Allah ce to wannan tsantsagari ya kafirci wa ma min ilahin illa ilahu wahid sam babu wani Allah sai Allah guda ɗaya shi kadai mahalicci wanda ba shi da abokin tarayya wa illam yantahu wallahi in ba su bar fadin wannan mummunan magana ba amma ya kuluna ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم والله كافرين cikin su za su gamu da azaba duk haka Allah yace afala yatubuna ila Allah me zai hana su tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruna su nemi gafara Allah wallahu ghafurur rahim har yanzu Allah yana tawo mutane tayin tuba da neman gafara ji girman laifin da suke fa wanda Allah yake cewa takadus samawati wa tafattarna wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahmani walada ranan ladin ana cewa Allah yana da dadin nan to da sama da ƙasa da dukkanin aburaju girgiza suke kamar za su tarwatsi ƙasa ta yi kamar za ta tsage duwatsu su yi kamar za su wargaje gaba ɗaya saboda muguwar maganar nan banda haka Allah yana ba su kofa cewa to su tuba mana in mutun yana kristanci yana wannan ta'anniti in ya tuba Allah zai gafarta masa in mutun yayi mushrikanci yana bautawa gunki in ya tuba Allah zai gafarta masa duk laifin da mutun yake ya tuba ya kuma zuwa ga Allah da kuma fadin Allah qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sarab ka ce ma wanda suka yi kafirci in fa za su tuba in fa suka tuba suka dena Allah zai gafarta musu abin da ya gabata wadannan nasoshi kamar da malai faɗa suna da yawa ƙwarai da gaske a cikin nasoshin shari'a Al-Qur'ani da Sunna da fassarar magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su wajen tabbatar da fadin rahama Allah da kuma cewa rahama Allah tafi fadin azabarsa azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay da kuma cewa Allah yana gafarta dukkanin zunubai komai girman su amma kamar yadda ya ambata dole a zama bainal khawfi war raja zunuban za a bayyana girman su da munin su kuma a tsoratar da mutane daga aikata su amma kuma idan mutum ya jarabtu har yaje ya aikata ba za a kore shi daga cewa ba zai samu rahama Allah ba kar a ce ba komai yaje yayi ai Allah na da gafara kar kuma bayan yayi a ce kai ai ba za ka samu gafara ba kar ka je kai saboda Allah yana hukuma kaji Allah yace ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab a cikin aya da yana karban tuba yana gafarta zunubi kuma yana da azaba mai tsanani guda kar ka je kai zunubi Allah yana azaba ga zunubin da kai sannan kuma in har kai karka yanke tsammani daga rahama Allah shi ma wannan yanke tsammanin bai gaza laifin yin zanubin ba Allah ubangiji ya gafarta mana zanubanmu Allah kuma ya mana rahama ya sa mu dace da falalarsa da gafararsa Allah ubangiji ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi